A shekara ta 2012 zuwa 2013 ne gwamnatin jihar Kano ta wancan lokaci ta rantsi kudaden sama da naira miliyan 4000 daga asusun ƴan fanshin jihar domin gina wasu rukunin gidaje bisa wani tsari na haɗin gwiwa domin saka jari. Tunda fari dai sai da wannan fasali ya fuskanci turjiya daga wani sashi na ƴan fanshin jihar, amma da yake aikin gama ya gama tilas ta sanya suka haƙura. Ko da yake an gina waɗannan gidaje a mashigar birnin Kano daga Zaria da kuma wasu akan titin zuwa Danbatta idan ka fita daga birnin Kano, sai dai bayan wasu shekaru wasu daga cikin ƴan fanshin sun shigar da korafi gaban hukumar EFCC dangane da makomar kuɗaɗen da aka ranta daga asusun hukumar fanshin. Bayan fiye da shekaru 10 wannan batu na gaban hukumar ta EFCC. A ƙarshen watan na Maris da ya gabata ne hukumar ta EFCC ta mika takardun mallakar gidajen 324 ga hannun hukumar kula da ƴan fanshin jihar Kano a madadin kuɗaɗen su naira miliyan 4.1 da aka yi amfani da su wajen gina waɗancan rukunin gidaje. Kwamare Salisu Gwale shine shugaban kungiyar ƴan fansho ta Najeriya reshen jihar Kano.
Kuɗi ne aka ɗauka bubun wannan biliyan aka sa hannun jarin. Waɗannan gidaje an soma su, waɗansu an gama, waɗansu ba a gama ba. Saboda haka za ka zo da kuwa ka ce za a bamu da waɗanda ba a gama ba, da waɗanda aka gama aka ce muka ce a babu wanda zai mana wannan abu. An ɗauki kuɗin mu liquid cash, sannan kuma da wani da gidajen ma da ba a gama ba. Ba irin maganar da mu ba irin zagin da mu yi mana ba. Muka ce mu ba mai da ba. Kuma da aka ma zauna aka yi lissafin ai akwai kuɗi ma da aka ce wai sai mun yi ciko saboda an raina mu. Ni kuma a lokacin saboda ni ne custodian na ƴan fansho na ce ba wanda zai mana wannan kuɗin mu sun daɗe. Ba su zo da riba ba kuma yanzu an wace da mu an yi lissafi na wurin mai gidaje 324 sai kuma an zo mun yi cikon kuɗi.
Shin dai Alhaji Habu Muhammad Fage da ke zaman shugaban hukumar kula da asusun ƴan fansho na jihar Kano ya tabbatar da karɓar takardun waɗancan gidaje.
Abin muhimmi shine an kai ƙara ga abin sake so, to dai an yanke hukunci ga gidaje 324 EFCC ta amsa. Muna takardun yanke hukuncin nan da list na gidaje daga baki da an bamu.
Kafin ita EFCC ta shiga a hannun wa waɗannan gidaje suke?
Gidaje a hannun gwamnati suke. Tunda gwamnati ce ta rantsi kuɗi ta gina, da zama cewa to kuna da kuɗi kuna sinka da rodi.
Yanzu ka tabbatar da cewa EFCC ta ba ku takardun gidaje, menene mataki na gaba?
Mataki na gaba za mu zauna da membobi na board za mu yanke hukuncin abin da ya kamata a yi kan gidajen.
Dangane da yadda ya kamata a yi da waɗancan gidaje da hukumar EFCC ta yi nasarar baiwa ƴan fanshin kuwa, Alhaji Salisu Gwale shugaban ƴan fanshin na Kano na cewa
wallahi a sai da waɗannan gidajen, inda waɗansu gidajen ma da suka fi a sai da su don a biya mutane haƙƙinsu. Saboda me? Saboda mu muke wakiltar wasu mutanen nan, mu muke tare da mutanen nan, mu muka san irin matsalar da suke ciki. Mutanen nan ka kalle su, za ka iya yin kuka ma idan ka kalli wani a irin yanayin da yake ciki.
Yanzu haka dai hukumar kula da asusun fansho ta jihar Kano na bin gwamnatin jihar Kano bashin kuɗaɗe sama da naira miliyan 30,000, al'amarin da ya sanya galibin ma'aikatan gwamnatin jihar ke kwashe fiye da shekaru 4-5 kafin su sami haƙoƙinsu na sallama bayan ritaya daga aikin gwamnati. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.